من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوس غواتن ذو القعدة Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da 1438 wanda ya daidai da 1 ga watan 8 shekara ta 2017 wanda wannan shine darasin mu na farko bayan dawowa daga hutun watan Ramadan wanda ya gabata mun samu tsawon lokaci kafin wato Allah madaukakin sarki ya kaddara mana dawowa domin ci gaba da karatu a yau mun samu hutun azumi wanda muka share kusan kimanin wata biyu kenan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karbi ibadun da muka gabatar a cikin wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayin da suka dace da daren Lailatul Qadri a cikin wannan wata sannan Allah ta'ala ya sanya mu cikin bayin da aka yanta a cikin wannan wata akwai rashe-rashe da aka yi daga tafiyar mu hutu zuwa yau muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗanda duk suka rasu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu cikin al'umma musulmi Allah madaukakin sarki mu kuma ya kyautata namu zuwa marasa lafiya kuma na gida da na asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya wannan kuma shine darasin mu na 18 a darasin da ya gabata darasi na 17 mun karasa bayani ne game da bid'o'i a babin tauhidi wanda mun dan yi bayanai masu tsawo akai dan haka gabar karatun mu a yau kai tsaye babi ne na 5 inda Sheikh Uthman dan podio yake gaya mana wannan darasi muna gabatar da shi a wannan majalisi ko wannan masallaci mai albarka na Ammar bin Yasir wanda ke cikin unguwar Hausawa a cikin birnin Kano Sheikh Uthman dan podio yace albabul khamis babi na 5 fi bayani dariqi sunnati muhammadiyya fi babi qada'il haja wa bayani ma ahdatha an-nas fihi min al-bid'i ash-shaytaniyya malan dan podio yace babi na 5 a cikin sa zaka ji bayanin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam game da ladabin biyan bukata ladabin shiga ban daki idan mutun yana bukatar yayi bawali ko yana bukatar yayi gaidi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da wasu ladubba waɗanda ake so al'ummar musulmi su ladabtu da waɗannan ladubba din a duk lokacin da suka himmantu wajen kokarin tafiya wajen biyan bukatar su wai a cikin irin wannan babi har aban daki shedan bai bari ba sai da yasa mutane suka kirkiro wasu bid'o'i waɗanda za su dinga yi a cikin ban daki wajen biyan bukata kuma ko da yaushe kar a manta shedan yana so ya kishiyanci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ta bid'a wato shedan yana son ta kwarai da gaske yana son ta fiye da yanda kake tsammani domin ya san in kana yi to ka bar sunna duk lokacin da kaga mutun yana wata bid'a to wata sunna ya bari kamar yanda duk lokacin da kaga mutun ya himmantu ya rike wata sunna to yayi wancakali da wata bid'a shi yasa Sheikh Uthman dan podio yake so ya gaya maka cewa duk inda baka tsammani fa shedan shi ma yayi sansani a gurin duk inda baka tsammani baka zato to shedan shi ma yana da ainihin wato almajiransa a gurin ya baza mutane musamman abin da ya shafi ban daki dan haka shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kai yanda za ku yi baran baran da shedan koda a wajen shiga ban daki to indai annabi sallallahu alaihi wasallam har abin da ya shawo shiga ban daki bai kyale al'umma sa ba sai da ya musu bayanin ga yanda ya kamata a shiga ban daki in an shiga ga abin da ya kamata a yi in za a shiga ga abin da za a ce to kaga abin da ba shiga ban daki ba shine min babil aula a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akai ina fata an gane to kamar yanda ya saba yakan kawo abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sannan kuma ya kawo abubuwan da shedan ya haddasa wa mutane yace dariqus sunnah fi babi qada'il haja yace tafarkin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin babin biyan bukata wa amma dariqus sunnatil muhammadiyyah fi babi qada'il haja فهو أن يتأدب هو أن يتأدب قاضي الحاجة بآداب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أما قمد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أباب بيان بكاتا شيني أن يتأدب قاضي الحاجة وانديكي سن يبيا بكاتا سا يلدبت بآداب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم da wasu ladubba na sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi zalika a cikin wannan biyan bukata din wa hiya kathiratun wadannan ladubba din suna da yawa ladubban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummarsa wanda za su yi wajen kokarin zuwa biyan bukata yin bawali ko gaidi ko wani abu mai kama da haka to ladubban suna da yawa kwarai da gaske sai dai mallam yace minha na daga cikin waɗannan ladubba din Allah ya staqbil al-qiblata idzak wala yastadbiraha wujuban mallam yace abu na farko Allah ya staqbil al-qibla shi mutumin da yake kokarin ya biya bukata mutumin da ya shiga ban daki ko wani guri mai kama da ban daki domin yayi bawali ko yayi gaidi to ladabi na farko mallam yace Allah ya staqbil al-qiblata kada ya fuskanci al-qibla idzak a daidai lokacin da yake kokarin biyan bukata wala yastadbiraha kuma ba a yadda ba ya juya wa al-qibla baya lokacin da yake kokarin yin bawali ko lokacin da yake kokarin yin gaidi ba daidai bane kuskure ne yana daga cikin abin da mutane ba su cika kulawa ba kaga mutum kawai zai yi bawalinsa kawai duk inda ya ga dama sai ya fuskanta ya kama yin bawalinsa to ashe hatta inda zaka fuskanta in kana so kai fitsari ko kai bayan gari akwai inda aka ce ka fuskanta an hana ka ka fuskanci al-qibla an hana ka ka juyawa al-qibla baya a yaushe a lokacin da kake kokarin biyan bukata ka ta bawali ko gaidi wujuban sai Sheikh Uthman dan podi yace kuma rashin fuskantar al-qibla da rashin juya mata baya a lokacin da kake kokarin biyan bukata wajibi ne dan haka wannan hanin hani ne na wajibi hani ne na haramci haramun ne ka kalli al-qibla kai fitsari ko gaidi haramun ne ka juya wa al-qibla baya kai bawali ko gaidi sai dai ka kalli kudu ko ka kalli arewa dan haka lokacin da mutum ya matsu yana son ya biya bukata to ya kalli kudu ko ya kalli arewa amma kallon gabas ko kallon yamma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa fi sahihi al-bukhari hadithi yazo cikin sahihul bukhari qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idza ata ahadukumul ghaita idan dayan ku zai yi bayan gari fala yastaqbil al-qibla to kada ya kalli al-qibla wala yuwalliha dhahrahu kar kuma ya bata bayansa kada ya kalli al-qibla kar kuma ya juya wa al-qibla baya wannan hadithin Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin littafinsa cikin kitabul wudu a karkashin babu la tastaqbil al-qiblata bi gha'itin wala bawlin 'inda al-bina jidar aw nahwihi sai kawo wannan hadithin na Abu Ayyub al-Ansari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce karka fuskanci al-qibla wajen gaidi ko bawali kuma karka juya al-qibla baya sai kawo wannan hadithin na Abu Ayyub al-Ansari Imam Muslim shi ma ya fitar da wannan hadithi a cikin sahihin littafin sa ruwayan nan dai ta Abi Ayyuba shi kuma da lafazin idza ataytumul ga'ita
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا شي كما امام مسلم دي الفاظن شي كما سيتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي idan kun zo wajen biyan bukatar ku ta bawali ko gaidi kar ku fuskanci alqibla kar kuma ku juya wa alqibla baya sai dai ku kalli gabas ko ku kalli yamma an bayyana haka hadisin yace walakin sharriqu aw garribu suka ce alqiblar mutanen Madina kudu da arewa ce su kaga mu nan sai dai walakin sharriqu aw garribu sai kace sai dai ka kalli kudu ko ka kalli arewa shine baka kalli alqibla ba amma in ka kalli gabas kaga Ka'aba tana gabas da mu idan ka kalli yamma to ka juya Ka'aba baya amma in ka kalli kudu in ka kalli kudu to kaga kila jahohin yamure ka kalla dan kai tsallafa tsari ko abun nan ba komai idan ka kalli arewa kila wajen yan uwan mu Niger ka kalla dan ka tsallafa tsari jahar Niger babu komai amma jahar gabas to wannan shine laifi ka kalli jahar yamma kai mata fitsari ko kai bayan gida to shine laifi ina fata an gane dan haka sharriqu aw garribu wannan hadisin yana magana ga mutanen da suke alqibla su kudu da arewa ne tun daga bade duk duniya Ka'abar ake kallo in ka dauka wannan tebur din shine Ka'aba dan haka ni kaga tebur din yana ina yana yamma da ni dan haka in na tashi zan sallah shi zan kallo ku da kuke kallo na kaga teburin yana ina yana gabas da ku da haka nan za ku kallo shi kila kaga wayennan bayan Allah da suke hannun dama na su kuma wannan tebur din yana ina da su kudu da are kudu da su dan haka kaga za su kalli nan tunda shi suke so su kalla ku da kuke nan hannun hagu na kaga kuna kudu ku kuma ina za ku kalla to kaga dan haka sharriqu aw garribu ga wayenda alqibla su haka take kudu da arewa kaman ku da kuke nan da wayennan da suke nan kaga in ku kuna nan da wanda suke nan kaga in za su juya wa alqibla ko za su kauce wa alqibla ina za su kalla kenan sai su kalli gabas ko su kalli yamma mu kuma da muke kallon ni da nake kallon ku nake kallon yamma kaga kauce wa alqibla shine in kallu nan kudu arewa ko in kallu kudu an fahimta ko dan kaka samu mushkila dan kaji an ce walakin sharriqu aw garribu imam muslim ya fitar da wannan hadisin dai har wa yau ruwayar Abi Huraira Allah ya kara masa yadda da lafazin idza jalasa ahadukum ila hajatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya zauna zai biya buƙatar sa fala yastaqbilul qiblata kada ya fuskanci alqibla wala yastadbirha kar kuma ya juya alqibla baya imam an-nasa'i shi ma ya fitar da wannan hadisin cikin kitabu tahara sai yace babun nahyi an istidbaril qiblati inda alhaja shi kuma imam an-nasa'i kaje inda ya kawo yace babun da yazo na an hana juyawa alqibla baya idan zaka biya buƙata sai kawo wancan hadisin dai na Abu Ayyub al-Ansari mun ji abu na farko kenan daga cikin ladabi farko idan mutun zai biya buƙatar sa to ga abu na farko da ya kamata ya kiyaye ladabin farko shine kar ka kalla alqibla kar kuma ka juya mata baya to anan akwai maganganun da malamai suka yi kamar haka saboda wasu hadisai da aka samu shin wannan hukuncin ya shafi mutumin da zai yi biya buƙatar sa a fili kamar ya shiga gona ko cikin daji haka mutun zai biya buƙatar sa wannan hadisan akan sa suke magana ko har kamar mu yanzu da muke zauna a cikin gari baka biyan buƙata sai ka shiga ban daki ma sai ka sa kofa akwai kofa sai ka kulle hadda mu ko kuma hukuncin bai shafi wanda yake cikin ban daki ba malamai suna da ra'ayoyi kamar haka wasu malaman suka ce wannan hukuncin ya shafi ko a ina zaka biya buƙata a ban daki zaka biya buƙata a fili zaka biya buƙata karka kalli alqibla karka juya mata baya ba a la'akari da a ina kake kawai hukuncin ko umarnin ya shafe ka a duk inda kake karka kalli alqibla karka juya mata baya kuma wannan shine fahimtar shi marwaicin hadisin Abu Ayyub al-Ansari shi yasa lokacin da suka je Sham shi Abu Ayyub al-Ansari yace lokacin da suka je ƙasar Sham sai suka tarar da bandakuna na mutanen Sham an giggina su suna kallon Ka'aba public bandakuna ne ga suna amma fa duk Ka'aba suke kallo yace ga can muna can Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu umarnin kan mu kalli alqibla kar mu juya mata baya yanzu ga bakunci ya kawo mu kasar Sham kuma gashi mun tarar da bandakunan su duk an giggina su suna kallon Ka'aba. Aka ce ya kuke yi? Yace to haka dai, tunda darura dole sai ka shiga bandaki. Yace fanan harifu anha wa nastaghfirullah. Yace sai mu kokarin baudewa mu karkace mu dan muskuta mu kalli ba alqiblar direct ba, kuma mu nemi gafara a iya dan sauran jikin mu da ya kalli wani bangare na alqibla. Kaga kenan larura ce ta sa su suke shiga ban dakin su kalli alqibla, amma duk da haka ba sa kallan ainihin wato jihar alqibla kai tsaye. Yace fanan harifu anha, muna kokarin karkacewa gabarin ita santar alqibla. Sannan kuma ba zai yi ba tunda bandakunan haka suke, dole dai sai wani bangare na jikin mu ya kalli alqibla, sai mu nemi gafarar Allah akan haka. To duba da wannan, sai wasu malaman suka ce kaga kenan har ban daki ba za ka kalli alqibla ba. Da kaga kenan za ka gina gidanka, to sai matsuguninka sai ka sa shi ya kalli kudu ko ya kalli arewa. Da haka in ka tashi taswirar gidanka, to sai ka dinga la'akari da ban daki. Shi ma akwai ta cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da ban daki. Da haka sai ka sa matsugunin ya zama yana kallon. In kuma irin tamu ce ta gargajiya, dama kaga fa haythu ma kuntum fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kana da damar ka wata yadi yanda kake so. Amma idan irin ta zamani ce, kaga kilan aka sa matsugunin ya zama yana kallon wata jiha, to bayan da zaka ka iya jin dadi in ba wannan jihar ka kalla ba. Ga malaman da suka kafe kai da fata cewa ko a cikin bandaki sai ka kalli, ba za ka kalli alqibla ba, ba za ka juya mata baya ba. Wannan ra'ayin yana da ƙarfi. In ka koma cikin maganganun malamai da sharhin hadisin, za ka ga malamai sun yi maganganu masu yawa akan haka. Malamai na biyu suka ce a'a, wannan hukuncin ya shafi a waje ko a fili inda babu wani shamaki. Kaga ko a irin bandakunan mu na temporary, tunda akwai shamaki langalanga, sai suka ce yanzu lokacin da ka shiga bandaki ko da temporary ne na langalanga, to yanzu langalanga kake kallo ba alqibla ba. An fahimta? Idan misali nan bandakin yake kallo, sai ka shigo nan kofar sace, sai ka shigo, sai ka zo ka tsuguna kake kallon nan dan ka biya bukatarka, yanzu langalanga kake kallo ba, baka juyawa. Yanzu langalanga ka juya baya. An fahimta? Ba Ka'aba ba. Kun fahimci fiƙo? Idan kuma a cikin ginannen banɗaki kake, to yanzu ka tangar banɗakin nan guda hudu ta ko ina da ta kewaye ka. Yanzu in gabas ka kalla, to ba gabas ka kalla ba, bangon banɗaki na ɓangaren gabas shi kake kallo. Yanzu wannan bangon yayi maka shamaki da alqibla, dan haka kana da yanci yanzu. An bayyana. Sai suka kawo wani athar na Abdullahi dan Umar. Suka ce Abdullahi dan Umar ya ce wata rana ya hau kan soran gidan Hafsa yar uwarsa, kila wani abu zai dauko, kila wani gyara zai yi, yace ya hau kan soro, sai ya hango Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani bangare na gidajensa, tunda rukunin matan nasa kowa da bangaren sa, dan haka yana cikin ban daki a wani bangaren na gidan wata cikin matansa. Sai ya ga sai Abdullahi dan Umar yace sai na ganshi yana kallon Sham ya juya Ka'aba baya, tunda ban dakunan su a wancan lokacin zaka ban dakuna ne irin na mutanen kauye, da za ka ga wani lokaci ban daki babu rufi. Da haka in mutum ya hau can sama zai iya gano wani yana wanka ko yana biyan bukatarsa. Da haka yace ya hango Annabi sallallahu alaihi wasallam yana biyan bukatarsa, ya kalli Sham kuma ya juya Ka'aba baya. To sai malamai suka ga to can Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku biya bukata kar ku fuskanci alqibla, kar ku juya mata baya. Nan kuma gashi an ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya Ka'aba baya. To sai suka yi jam'in hadisan, sai suka ce to ai babu rigima, wannan aikin na Annabi ya fassara mana abinda Annabi yake nufi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin in a fili ne kar ka kalli alqibla, kar ka juya mata baya, amma in a cikin wani guri ne mai shamaki, to a nan gurin kana da dama ka kalli duk inda kake so. Wasu malaman a haka suka tafi. Da haka wasu malaman suna nan akan cewa idan ka shiga ban daki duk inda ka kalla babu matsala, saboda yanzu akwai shamaki tsakaninka da alqibla. Amma in a waje ne, da su da wayancan duk hukuncin sun sake dawowa, idan mutum wani dalili yasa fitsari ya kama shi akan hanya, to sai ya kalli ina ne kudu ina ne arewa kar ya kalli al-qibla kar ya juya mata baya saboda babu shamaki ina fata an fahimci hadisan
wannan shine ladabi na farko wa minha yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ababun biyan bukata an ya atiya bi dhikril waridi qabala qada'il hajati mutum ya zo da zikirin nan wanda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya je ya biya bukatar tasa kenan lokacin da mutum ya zo zai biya bukata to akwai wani zikiri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ladabi na biyu kenan ladabi na farko karka kalla al-qibla karka juya mata baya ladabi na biyu akwai zikirin da zaka yi kafin ka shiga gurin biyan bukatar nadban sunna ne an sunnanta kai haka kai wannan zikirin kama fi sahihain kamar yanda hadisi yazo cikin bukhari da muslim wa gairihi ma da wasu cikin littafai min qaulihi alaihi salatu wassalam daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhula alkhala yace idan mutun yana so ya shiga bayi ya shiga wajen biyan bukata falyaqul yace allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi walkhaba'ith allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith ko kuma allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith wasu malaman sun bambance tsakanin al-khubuthi wal-khaba'ith da kuma al-khubuthi wal-khaba'ith da haka idan mutun yana so ya shiga bayi to zai tsaya a bakin kofar bandakin galibi za ka ga mutane wato mutun daya kafarsa tana ciki daya tana ba wani waye ya shiga cikin bandakin kuma ba ambatan Allah a cikin bandaki sai da haka wani dama baya tashi shiga bandaki sai ya motsu da haka in ya taho din nan kawai sai ga wato mai kokari shine wanda za ka ga dai an karasa zikirin a cikin bandaki to kuma kaidar shine a bakin a waje za ka tsaya kai zikirin sannan sai ka shiga na fata an gane shi yasa annan yace idza arada idan mutun ya himmantu in yayi nufin an yadu khulal khala ya shiga bayi ko ya shiga wajen biyan bukata fal yaqul ba sai ya shiga ba kafin ya shiga sai ya ce allahumma inni a'udhu bik ya allah ina neman tsarin ka minal khubuthi wal khaba'ith al khubuthi suka ce zukurul jin wato aljanu maza saboda yana daga cikin wuraren dabdalar shaydanu bandaki duk inda kazanta take to gurin kaiwa da komowar aljanu ne da shaydanu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda ke sanya shamaki tsakanin al'aurar dan adam da aljanu shine wannan zikirin lokacin da mutun ya tuba kayansa zai wanka be wannan zikirin ba a idan aljanu yake haka ya tube a idan su shine sai ka ji anan an ce wata aljana ta auri mutum kawai ta ya kayatar da ita kawai ta aure shi ko kuma in mace ce kawai a ce wani aljini ya aure ta saboda abinda ke sanya shamaki Allah ya rufe idanuwan shaytanu ba za su ganka ba shine wannan zikirin dan haka duk wanda yake fadawa cikin bandaki baya wannan zikirin to ba shi da kariya daga shaytanu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to duk wanda zai shiga yayin wannan zikirin ya kace ya Allah ina neman tsarin ka da kariyar ka daga mazajen aljanu wal khaba'ith kai hadda matayen su duka in ka tambaye masu yin ruqya ta gaskiya za su dinga gaggaya maka abubuwan mamaki wani in an zo ana tattaunawa da wasu aljanin sai ka ji suna cewa an yi musu fitsari ne aka ko an yi musu kaza ko an musu kaza saboda haka wannan azkar din suna daga cikin abubuwan da suke taimakawa domin mu samu kariya daga gare su domin Allah ta'ala ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum da shi da tawagasa shi shedan da shi da ainihin zurriyarsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su to abinda zai sanya cewa din baka gansu ba kuma su ma kasu ganka dan kasu cutar da kai shine ka dinga zikiri wasu kuma suka ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi al-khubthi suka ce sharri yana ciki wata masifa duk tana cikin al-khubthi sabo yana ciki
ya Allah ina neman tsarinka minal khubthi daga dukkan wani sharri ya Allah ina neman tsarinka daga dukkan sako dan wani sai ya shiga ban daki kuma yake sako yanzu za ka ga wani ya shiga ban daki a ban daki yake istimna'i to kaga wannan addu'a tana da tasiri na'am idan mutum na'am eh saboda wal khaba'ith din ba ya hada da su in yace khubthin kaga ta ce banci waccan al khaba'ith kuma shaytan jinin sun shigo ciki da kaga kana neman tsari da dukkan kenan kana neman tsari daga sharri kana neman tsari daga sabo kana neman sharri daga shaytanin mazan su da matan su da haka sai a kiyaye wannan shine ladabi na biyu wa minha yana daga cikin ainihin wato laduba na biyan bukata ma'ana ladabin da mutun zai idan zai shiga wajen da zai biya bukatarsa an ya ci bi dhikril warid yazo da zikiri wanda aka ruwaito wanda yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-faragi min qada'il haja bayan mutun ya gama biyan bukatarsa tsaf ya fito waje to akwai kuma zikirin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutun yayi naduban shi ma an so mutun yayi haka ka kaulihi alaihi salatu wassalam kaman fadin annabi alaihi salatu wassalam gufranak kaga wannan zikirin dan takaitacce ne gufranak kuma wannan ita ce ruwaya da ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan walhamdulillahi alladhi sawwaghanihi tayyiba wa akharajahu anni khabitha zaka iya karawa da wannan duk da cewa sun ce isnadin bai inganta ba amma saboda babu ne na fada'il da haka in ka kara ta din babu laifi amma waccan ita ce ta tabbata ta fuskar isnadi ghufranak da haka wasu suke ganin ka tsaya iyanan yafi ghufranak to sai suka ce wannan walhamdulillahi alladhi sawwaghanihi godiya ta tabbata ga Allah wanda sawwaghanihi tayyiban ya shigar wato ya bani ikon cin abincin kuma na hadiye shi cikin kwanciyar hankali kuma yana mai dadi lokacin da na hadiye shi wa akharajahu anni khabitha kuma ka ganshi ya fitan min da shi a matsayin datti ya mai amfani yana jikina ragowar kuma kaga ya fitan min da shi yanzu da ba a samun wannan ainihin wato ministry din da take tace mai kyau ta zo ta ajiye shi a abin nan a zubar da shi to kila da dan adam zai dinga samun matsala kuma ka duba akan wannan yanzu sai akai mutun asibiti a mai tiyata a ce mutun ya kasa bayan gida ko ya kasa fitsari kaga yanda mutun yake shiga cikin bala'i da tashin hankali dan ka san shi kansa ka shiga sukuf ka sake shin ka fito shi ma ni image baka ganin wani lokacin ya danyi gaddama ko ya tauri yanda za ka ga mutun suna artabu a ban daki yana ta zazzara ido ga mutun ya fito yana tagumi kaman ya haɗe kunama to kaga ashe da Allah ta'ala ya sa baka wahala ba ka ci abincin cikin kwanciyar hankali kuma mara kyan ya fita cikin kwanciyar hankali da Allah wannan ba ni'ima bace bai kamata ka gode wa Allah da ya maka haka ba ka je azubuta za ka wani an kai shi yana ta kuka yana ta ihu yana a taimaka masa fitsari ne ya ki fita wani kuma yana wajen kwanansa uku bai bayan gida ba to kaga ashe wannan addu'ar tana da mahalli alhamdulillahi alladhi sawwaghanihi tayyiban Allah ta'ala ya sa ka ci ba tare da wata mushakka ba sannan wa akharajahu anni khabitha wa fi riwayatin aw tarwa alhamdulillahi alladhi razaqani ladhatahu godiya ta tabbata ga Allah wanda ya azurta ni da dandano da dadin abincin ba a gano wani kawai jaraba wanda Allah zai maka sai a zare masa dandano ba a gani mutum ya danyi zazzabi sai a cire afatai din zai gaba da mutum abu mai dadi amma shi baya jin dadin sa to kaga ashe ka dinga jin dadin abun shi ma ni'ima ce sannan yake cewa wa akharaja mashaqqatahu sannan ya fitar da wahalarsa wa abqa fi jismi quwwatahu kuma ya wanzar da karfi da kuzarin abincin da nace a cikin jikina kaga abu uku kenan Allah madaukakin sarki ya azurta ka ci abincin kuma ka ji dadi sannan kuma ya fitar da shi ba tare da ka wahala ba sannan mai amfanin kuma ya sanya maka shi ya zama ka samu kuzari da shi
na ba ta gane to kamar yanda na faɗa wannan ruwayar farko gufranak ita ce wadda take ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ruwaya ta biyu
alhamdulillahi alladhi sawwaghanihi tayyiban wa akhrajahu khabithan da kuma dayar ruwayar alhamdulillahi alladhi razaqani ladhatahu wa akhraja mashaqqatahu wa abqa fi jismi quwwatahu wannan ibn sunni a cikin amalul yawmi wal layla ya ruwaito shi da lafazinsa daga isma'il bin abi rafi daga durayd daga ibn nafi' daga ibn umar radiyallahu anhuma billahi dan umar yake cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya fito daga bandaki ko ya fito daga wajen biyan bukata yana cewa alhamdulillahi alladhi adaqani ladhatahu wa abqa fiya wa abqa fi ya quwwatahu yawa wa adhhaba anni adahu a wannan lafazin to a cikin sharhi sunan abi daud a cikin kitabu tahara ababu ma yaqulu ar-rajulu idha kharaja min al-khala mai sharhin a wajen sharhin wannan hadithin sai ya ce gufranak wannan shine hadithin aisha hadithu alhamdulillahi alladhi adaqani ladhatahu zuwa karshe wannan hadithi ne wanda ibnu sunni shine ya fitar da shi a cikin amal yawmi wal layla daga waccan hanyar da muka ambata ta isma'il bin abi rafi daga durayd daga ibnu umar daga nafi'u kai daga ibnu umar yace qala al-munziri munziri yace hadha hadithun da'if wannan hadithin yana da rauni al-iraqi yake cewa mukhtalifun fi hadithi ne wanda malamai sun yi sabani a ciki domin riwayar durayd ibnu nafi' an ibnu umar munqati'a to haka dai suka ci gaba da bayanin a ƙarshe sai malai yake cewa wa hadhihi al-ahadi waɗannan hadisan wa in kanat da'ifa ko da yake suna da rauni yuqawwi ba'dhuha ba'dha sashin su zai iya tattaruwa ya karfafi sashi ala anna ad-da'ifa yu'malu bihi kuma akwai ma maganar da malamai wasu suka ce shi hadisi da'ifi ana iya aiki da shi fi fada'il a'mal a cikin ayyuka na falala irin waɗannan abubuwan wasu malaman sun ce za a iya aiki da hadisi wanda yake mai rauni ina fata an gane da haka kuma wasu suka ce a tsaya iya gufranak tunda shine wanda lafazin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ka tsaya iya wancan gufranak to sai malamai suka sake cewa to menene hikimar gufranak sai suka ce gufranak din nan imma dai ya zama gufranak maf'ulan bihi ne idan gufranak ya zama maf'ulun bihi to akwai fi'ilun muqaddar akwai fi'ilin da aka kaddara kenan to wani fi'ili ne aka kaddara shine as'aluka gufranak as'aluka gufranak ko kuma atlubu gufranak ina roƙonka ka gafarta min ko kuma ya Allah ina neman ka yi min gafara to sai malamai suka ce to shin shiga ban daki kai bayan gida ko kai bawali zunubi ne na'am zunubi ne ko ba zunubi bane kun yi shiru mutum bukata ta kama shi shiga ban daki laifi ne to me na gufrana kadan na'am kila mutum yayi magana bai sa kaya ba shine yake ne to kuma in ya sa kayan fa tunda ai an ce kawai duk wanda ya fito ya ce gufranak shi kila wanda bai sa kaya ba yayi fara magana mu dauka yayi ba daidai ba zai iya yin kuskure ba tare da ya sani ba dan haka gufranak na'am na'am kace gufranak ala ayi halin wannan shine lamasat wato abubuwan da malamai suka yi ta dan kakkalatowa wai hikima amma shi in annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi abu ko mun gane hikima ko ba mu gane ba kawai akwai hikima an bayyanta hikimar shine kace gufranak to malam me hikimar a ce gufranak hikimar ita kenan kace gufranak na ba ta an gane yawa kawai shi ne hikimar.
Wa minha yana daga cikin wato ladubban shiga ban ɗaki ko ladubban biyan bukata, Allah ya kashifa thawbahu, kada mutum ya yaye tufafinsa, hatta yadunu wa min al-ard, har sai ya je dab da ƙasa. Nadban amma mustahabi ne, ba dole bane, dan tana iya yiwa ka san wancan lokutan da za ka ga ban ɗakuna fa ba fa ban ɗaki da, sai shi yasa kila Bahaushe yake cewa bayan gari, yasa wa bayan isa wa ainihin gaidi bayan gari, kila wannan ita shine fiqhu, saboda ba a yin sa sai an tawo bayan gari. Domin ka karanta hadisin hadisatul ifki na nana Aisha, za ka ga cewa har a lokacin nan idan har su mata in za su sai dai kawai irin an fito sallar asuba, kawai mata za su shiga can su tafi cikin gonaki ko can bayan gari su je su biya bukata, saboda babu ɗakuna a cikin gidaje. An fahimta? Dan za ka cewa ummu mista ita ce taraka ummul mu'minina Aisha lokacin za ta je ta biya bukata, suna can kan hanyar bayan sun dawo ne ma take jin ashe an mata shari kaza kaza da sauransu. Hadithatul ifki, to wannan yana nuna maka ashe shine ake cewa bayan gari, saboda da sai an je can nesa, yanzu ne ya zama cinyewa da ado a cikin ɗakin ka, ban ɗaki a cikin ɗakin ka. Amma su da sun fahimci abu ne wanda ya kamata a kai shi can nesa, yanzu kuma wani yanayi ya kamata ake ganin ƙila yana da wata daraja da a matso da shi kusa, ko shi sa daga nan kuma aka koma bayan ɗaki, saboda in za a yi ban ɗakin ma sai a kai can baya, shi sa aka samu magewayi, saboda sai ka gewaya can, yana can bayan ɗakuna, to yanzu ya shigo cikin ɗaki, kana zaune ne ga wata ƙofa ce, ya ban ɗaki ne a ciki. Shi sa ko a samu wadataccen ruwa ko kuma babu rashin ya ishe ka. To kaga idan mutum ya zamanto a cikin ban ɗaki zai biya bukata, kaga babu bukatar cewa kada ya yaye al'aurarsa sai ya je kusa da ƙasa. Hikimar karka yaye al'aurarka, yanzu misali yanda ake fita bayan gari, shi yasa aka ce in shi yasa ka karanta adabu qada'il haja cikin iziya, cikin ladubban hadda cewa ka lullube kanka. Fiqhun ka lullube kanka shine kawai wani ya gano ka, dan wani wato na'urar idansa tana da ƙarfi, wallahi sai ga ka taso ka da yana bada description a kanka, na ganka a can ka wasu ƙarƙashin wasu tubala ka kafanka nan kafanka kai, sai ka ji yana ta sharhi da ƙarin bayani akai. To amma an ka lullube kanka ko ya hango duk kaifin ganin san ya hango ba zai gane waye ba, shine sai aka ce ka lullube kanka dan a nuna maka babban daki fa yanzu ne ya dawo cikin mutane, da can a waje ne. To shi ma kakka yayi al'aurata ka, saboda wani mai kaifin ganin kai nesa, in ka yayi al'auraka daga nesa, in daga tsaye kace zaka tuba kayanka, to zai iya ganin al'auraka, kuma laifi ne ka bari wani ya ga al'auraka ba darura. To shi yasa wai fiqhun shine aka ce to kar ka cire suturarka sai ka je dab da ƙasa, ta yanda kana cirewa da ka riga ka tsuguna, kaga ba wai yanda zai mutum ya gano ka. Amma in tun daga tsaye mutum ya cire, to kaga akwai yiwuwar wani ya ganshi. Amma in a cikin kuma guri ne wanda yake killatacce, kaga kila wannan ka'idar za a sauƙaƙa maka ita. Ina fata an gane. To shi yasa yake cewa wa minha Allah ya kashifa thawbahu, kada ya yaye tufafinsa, hatta yadunu wa min al-ard, har sai ya je dab da ƙasa. Nadban an so haka, wa fil kharashi hadha illam yakhsha ala thiyabi, yake a cikin al kharashi sharhin mukhtasar yake cewa hadha wannan bayanin idza lam yakhsha ala thiyabi, idan fa baya jin tsoran wato tufafinsa kada ya shafi najasa. Idan ku gurin duk akwai najasa a gurin, idan ya ce sai ya je dab da ƙasa, kuma ga mu kayan mu za ka ga masu dan tsawo ne, muna sa dogwaye riguna, wani ma malum malince ne, to an ce karka tuɗe sai ka je can dab da ƙasa, to kila kana ganin in ka ce sai ka je dab da ƙasa ɗin kuma za ka kwashi najasa. To kar ya zama akwai tsoron haka, idan akwai tsoron haka to kaga sai mutum ya ɗanyi dabarar da zai tun daga tsaye. In kuma rigarka mai tsawo ce, kaga wandan kawai shi za ka ɗanyi ƙoƙari ka cire, sannan rigar kuma in kai ƙasan sai ka rage mata tsawo. Wa illa rafa'a kal qablahu, idan yana tsoron zai kwashi najasa kuma a gurin, to rafa'a kal qablahu tun kafin ya je kasa kai kafin ya je dab da kasa din sai ya dauke yayi sama da tufafinsa amma fa shi ma da sharadi malam yarahu ahadun in wani ba zai ganshi ba dan kuma ganin al'aurar yafi muni wani ya ga al'aurar mutum yafi muni wannan shi zai nuna maka jahilci na mutanen da za ka gansu iya ko da yake yanzu abubuwan sun danyi sauki amma har yanzu zaka iya parking din mota wani disu zo su fitsare ma tayar mota kawai mutum da ya mutu sai ya zo gindin motar mutane kawai sai ya tube kuma t-shirt ce da shi kuma mutane suna ta wucewa wani gurin da za ka ga mutane suna killacewa ko suna biyan bukata ko suna kama ruwa ko wani abu sai ka kan hanya ne wajen wata kwata ce mata su wuce maza su wuce yara da manya kowa yana wucewa haka za ka mutane wani ma za ka ga dattijo wani babban mutum haka za ka an zo ana ta abin nan to kaga wannan gaskiyar magana ba daidai bane kuskure ne a ce mutane suna barin al'aura su a arha kowa ya dinga gani to shi yasa kaga ashe cikin ladabin musulunci ma koda bukata ta kama ba a ban daki zaka yi ta ba a waje larura ta kama zaka yi to ka tabbatar kai duk yanda zaka yi kar a ga al'auranka wa illa idan ku ya zamanto mutum za a ga al'aurarsa wajaba satru to sitirce al'auran nan ya wajaba gara mutum ne kwashi najasar daga baya je ya wanki da mutum ya bar al'aurarsa a arha a gani ina fata an gane wa minha mala yace yana daga cikin ladabin biyan bukata an yastabri'a wujuban min al-makharajain ya tabbatar abinda ya fita daga cikin mafitar guda biyu duk ya fita ya kakkabe ya karkada dukkan abinda yake fitowa daga mafitarsa guda biyu in fitsari ne to kada ya tashi har sai ya tabbatar fitsarin ya zube idan bayan gari ne ya tabbatar sai ya gama wannan shi ma wajibi ne yana daga cikin ainihin wato adabu qada'il haja an yastabri'a yayi kokarin kubutar da kansa min al-makharajaini da dukkan abin da yake fita daga mafitarsa guda biyu in fitsari ne ya tabbatar ya fice domin kamar yadda zamu karanta yawancin azabar kabari wasa da wannan fitsari da najasa shi yake kawo ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ya fada yace ammatu azabil kabari minhu mafi yawan azabar kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fitsari yana haddasa ta wasa da fitsari to shi yasa kanka tashi da wato da fitsari bai gama abin nan ba sai ya dige a jikinka ya kuma bushe a jikinka da kuma jikin kayanka wannan yana sababawa mutum azabar kabari da haka mutum ya tabbatar in bayan gari ne ya gama in bawali ne ya gama wa fi mukhtasar khalil yazo cikin littafin nan na mukhtasar khalil yace wa wajaba istibra'u bi istifraji akhbathayhi wai yana wajaba mutum ya istibra'i ta hanyar istifragi akhbathayhi karkade wayannan abubuwan najasar guda biyu da bawalin da gayi din ma asalti zakarin wa natrin khaffa ma asalti zakarin tare da tatso zakarin nasa wa natrin da karkadewa khaffa amma da sassauci an bayyana mutum ya zama to yana tatsuwa yana matsuwa yana karkadewa yana matsuwa yana daga asalin ainihin gabansa zuwa karshe yana karkadewa qultu malan yace wa adamul istibra min musabbibati azabil qabr rashin yin ingantaccen tsarki da mutum zai wanke najasar da ta fito daga jikinsa min musabbibati azabil qabr yana daga abubuwan da suke sabbaba azabar kabari lima fi sahihil bukhari sabida hadithin da yazo cikin sahihul bukhari annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shiga wasu kaburbura guda biyu faqal sai ya ce wa sahabbai innahuma la yu'adhaban wadannan kaburburan guda biyu azaba ake musu wama yu'adhaban fi kabirin sannan abinda ya jawo musu azaba ba babba bane to me ake nufi da wama yu'adhaban fi kabirin malamai suka ce akwai ma'ana guda biyu da zaka bana ko dai wama yu'adhaban fi kabirin fi za'amihi ba ko wama yu'adhaban fi kabirin tarkuhu
abun ba wani gagarumi bane wanda za ba za ka iya bari ba. Yanzu ka kiyaye yanzu wannan abin da aka faɗa an kai fitsari kar ka tashi ka tabbatar sai ya dige kai tsarki ko kuma ka dauki hoge ka goge. Yana da wahala. To kaga abu ne wanda ba wani mai wahala bane abin da ya jawo musu din. Shine wa mai yu'azzabani. Ba wai ana musu azaba bane fi kabirin cikin wani babban abu wanda ba za su iya bari ba. Daya kenan. Wasu kuma malaman suka ce wa mai yu'azzabani fi kabirin ba ana musu azaba bane akan wani babban abu a wajen mutane. Su wani mutane suna ganin kawai dan mutun ya dan bari fitsari ya taba shi menene. Da haka su a wajen mutane laifin nan ba wani babban laifi bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi laifin yace fa amma ahaduhuma amma laifin ɗaya daga cikin waɗannan na cikin kabarin da ake musu azaba fa kana la yastabri'u min al-bawl kaji ba baya yin tsarki mai kyau in yayi fitsari. Yana tashi da fitsari a jikinsa kawai yayi fitsari ya gama kawai ya maida ainihin al'aurarsa cikin wannan sa kawai ya tafi sa ba zai dauki ruwa yayi tsarki ingantacce ba zai dauki wani abu da zai tsaftace tsamtsame masa fitsarin ba kawai haka zai fitsarin sa kawai ya sa wannan sa ya tafi sa wanda ka'ida kaga an gaya ma banda istinja akwai istijmar in ba ruwa shari'a ta ce to akwai substitute kai amfani da hoge. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya biya bukatarsa yace a kawo masa duwatsu guda uku. Sahabin sai ya samu duwatsu guda biyu da kuma turoso guda daya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi duwatsun guda biyu jefar da turoso yace inna harijis je wannan ai shi ma wata najasa ce ka kuma kawo waje ka samu wani itini bi gairiha. To kaga ashe in mutum ma ya wata matsuwa ta sa yayi bawali a gurin da ba ruwa to kaga mutum zai iya samu dutse sai ya dauke danshin in babu ma kawai ka zaro hankaci ba aljihunka ka daure kamar yanda zamu karanta a can gaba sai ka daure gaban naka da shi har ka zo inda ruwa yake sai ka kwance sai ka abin da kaga iya nan ya taba sai ka wanke hankacin dinka sannan kuma kai tsarkinka ko kuma in akwai tishu a aljihunka ka sai ka zaro kawai sai ka goge inda danshin fitsarin ya taba shikenan kuma zaka iya zuwa ma kai sallah ka haka. Ina fata an gane. Yace amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u min al-bawl ɗaya daga cikin su laifin sa baya tsaftata baya tsarkaka daga fitsari wa amma al-akhar amma shi ɗayan fa kana yamshi bin namima ya kasance yana yada annamimanci mutum ne annamimi mai san baya san a zauna lafiya ya hada da da uba ya hada mata da miji ya hada makwabci da makwabci ya hada malami da dalibi aikin sa kenan ya dauko magana wannan ya kaiwa wancan ya ji kai kuma me zaka ce kana karin bayani shi kuma sai ya debo ya kawo wannan shine annamimanci. Dabi'a ce mummuna tana jawo mutum azaba kabari wayannan wayanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kaburburan su guda biyu yace ana musu azaba kaji laifin ɗaya daga cikin su annamimi ne. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya kamo ganyen dabino ya karyo sai ya raba shi gida biyu sai ya soka a wannan kabarin sai ya soka daya a daya kabarin sahabbai suka ce me yasa yace la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yabsa watakila Allah ta'ala zai sassauta musu azaba kafin wannan ganyen ya bushe. An bayyana wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi cikin Kitab al-Wudu babun min al-kaba'ir Allah yastatira min al-bawl kaji shi babun da Imam al-Bukhari yayi wa unwanin da Imam al-Bukhari yayi wa babun yace ga wani babi min al-kaba'ir yana daga cikin manyan laifuka Allah yastatira mutun ya zama baya sitirce kansa min al-bawl daga fitsari yana barin fitsari ya taba shi ko kuma yana tuka al'aurarsa duk inda ya ga dama yayi ainihin wato fitsari ba tare da yana rufewa ba. Sai ya kawo hadithin Abdullahi dan Abbas. Imam Muslim ya fitar da hadithin shi ma cikin Kitab al-Tahara sai ya ce babu ad-dalilu ala najasati al-bawl wa wujubi al-istibra'i min shi kuma Imam Muslim kaji yanda yayi wa babun unwani sai ya ce babun da ke bayani akan hujja na cewa bawali najasa ne kuma wajibi ne a tsaftace shi shi ma sai ya kawo ainihin wato wannan hadithi na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda. ومنها الله يستنجيا ويجب ومنها ان يستنجيك يانا daga cikin ladabin biyan bukata yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a sunna. An yastanjiya idan mutun zai ya gama biyan bukata sai ya tsarki, wa yajma'u bayna al-ma'i wal hajar, ya hada tsakanin dutse da ruwa, ya hada guda biyan a waccan gabar ta matsewa da karkadewa. Hakan ka duba lissafin mu na fiqhul malikiyya da sun kawo, kaman cikin iziya ma ya kawo ma'assalti wan natir, ya kawo wannan. Amma abinda malamai suke cewa idan mutun yaje ya gama biyan bukatarsa ba sai yayi wannan, kawai in ka tabbatar fitsarin ya gama digewa kai tsarkin ka tashi. Har Sheikhul Islam yake cewa domin shi zakarin mutun kaman hantsan nonon mace ne mai shayarwa, matukar za a matsa to nono zai fito, to haka shi ma matukar zai matsa sai dan shiru fitsari ya fito. Da haka sai dai kai ta zama a nan gurin kana inda zaka matsa to sai ya taho. To shi yasa kawai abinda ake so da kai zauna ko tsuguna, ka gama tsaf ya gama fita yayi tsarkin ka tashi ka tafi. Idan ma kana samun wasu wasiyon lokaci ka ji kaman ya dan zubo, to sai ka dauki mazhabin Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar saboda sharrin shedan, tunda kamar yanda muka fada dazu yana da zuriya, kuma ya sanya su a wurare daban-daban, akwai wanda a guraren tsarki anan su kuma ya aje su, akwai gurin sallah, akwai da sauran su. Da haka Abdullahi dan Umar idan ya gama ya shiga ban daki ya fitsari ya gama, sai ya cika tafin hannunsa da ruwa sai ya yayyafa a wandansa shikenan. Saboda wannan lokaci sai ka shiga sallah, kana sallah kai raka'a uku, ka miƙe zakai ta hudu kawai ka ji wani danshi, sai shedan ya ce to kaji fitsarinka ne ya dawo, a gabata ma sallah. Mafi karanci za ka kai tsaki a cikin sallah, kaga sallah ka ta baci. To saboda kaga sai ka je ka sake wata, in ka dawo ma dai buku rabu ba. Amma da kai wannan ka jika wandanka da kaji ya zo maka ta wannan siga yana cewa gafur ga kaji wani danshi, ka ce ruwan da na zuba ne kenan kawai, ka huta. An fahimta? Kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya maka, yace wani lokaci kawai ka ji kana sallah kawai yace kai hutu. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace maka kar ka fita koda yace kai hutu sai ka ji wari ko ka ji kara, amma baka ji ko ɗaya daga ciki ba, baka ji daga cikin wasu hanyoyi da ake gane mutum yayi hutu, duk ba ko ɗaya daga ji, amma yazo yana riya maka cewa ka fa yi hutu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakka yanke sallarka. Amma kai kaɗai ne a gurin ka ji air pollution, guri ya gurɓata, ai ka san to kaga wannan abin da ya faru gaskiya ne, ko kuma kai kaɗai kawai ka ji tsit, to kaga abin da kake rayawa a ranka shine. Amma ba ɗaya daga ciki, kuma babu wata hanya cikin hanyoyin da zaka iya gane kai hutun, to ko da ya zo ya riya ma wannan kawai ka ce ba kai ba, ci gaba da sallaka. Wa minha an yastanjiya, yana daga ciki an yastanjiya yayi tsarki, wa yajma'a bainal ma'i wal hajar, ya hada tsakanin ruwa da dutse, musamman in bayan gari ne. An fi so mutum ya sa ko dutse ko wani ainihin wato kara, mutum ya fara katsewa ko mutum ya fara sa tishu ya katse sannan ya sa hannunsa, wato akwai rashin tsafta da kuma wato wani nau'i na kyankyami ma, a ce mutum ya gama bayan gari kuma ya lafta hannunsa a gurin, ko da yake wanke ya mutum zai, amma in ka katse to kaga zai zama dan kufan ne wanda yake bai fita ba, shine kawai da ka sa ruwa sai ka wanke. To shi yasa ana son hadawa guda biyun, maimakon ya zama hannunka ya mubasharanci bayan garinka kai tsaye, to ya zama to ka katse bayan garin da wani abin katsewa, sannan sai kuma dan danshi danshin dan rago kufan, sai kuma ka sa ruwa sai ka wanke. In kai haka ka kyauta, in kuma kai irin yanda ka saba din kai ta sa ruwan haka wanke, daga baya ka sa sabulu ka wanke, babu laifi. Amma akwai falalan ka hada guda biyun, ka sa wani abun katsewa ka katse sannan kuma ka sa ruwa ka wanke, ka kai amfani da hanyoyin guda biyu, kai istijmar ka kuma istinja. Wa yajma'u bainal ma'i wal hajar, mutun ya hada tsakanin ruwa da dutse, li anna ahla quba, domin mutanen quba kanu yajma'una bainahu, ba sun kasance suna hada tsakanin guda biyun. Famadahahumullah, sai Allah ta'ala ya yabe su da wannan abu da suke, sai sun fara sa dutse sun katse sannan kuma su sa ruwa su wanke wannan abun da suke yi, sai Allah ta'ala ya yabe su a kansa. Bi qaulihi, da fadin sa, rijalun yuhibbuna an yatatahharu, wato wasu mazaje ne waɗanda ko da yaushe suna son su tsaftata, suna son su tsarkaka.
Wa idza arada an yaqtasira ala ahadihima,
amma idan yana mutun yana so ya takaita akan ɗaya daga cikin su, ma'ana mutun ɗaya daga ciki yake so yayi, shi dai yafi son ko dai yayi da ruwan ko kuma yayi istijmari da dutse. To idan mutun ɗaya yake so ya takaita akai, to falma'u afdalu, ruwa shi yafi, min al-iktisari ala al-hajar, sama da takaituwa akan dutse din. Ma'ana mutun duk yana da guda biyun, ga zai iya daukan dutsen kuma zai ga ruwa akwai, da haka shi ɗaya yake so ya a ciki, to kai amfani da ruwan yafi.
Yake cewa fa in iktisara ala al-hajar, ko da yake idan mutun ya takaita akan dutsen, ma'ana sai mutun yayi istijmari kawai, ajza'a, ya isar masa. Wa khalafa al-afdala, amma ya saba wa abin da yafi, domin abin da yafi shine amfani da ruwa. Wa minha an yastarkhiya qalilan fil istinja, yana daga cikin abinda yazo a cikin babun biyan bukata shine mutun ya sassauto da duburarsa kadan, ya dan sauko da duburarsa kadan fil istinja, wajen tsarki idan mutun ya gama biyan bukatarsa. Naduban shi ma ba lalle bane an so. Wa fil risala, yazo a cikin littafin risala ta ibn zaid abi zaid al-qirawani, wa yastarkhiya qalilan, wato mutun ya sassauto da duburarsa kadan lokacin da yake kokarin yin tsarki na bayan gari. An so haka mutun ya dan sassauto da duburarsa ya wanke lokacin da yake kokarin yin tsarkin bayan gari, amma mustahabi ne in mutun bai haka ba yayi tsarkin sa ya tabbatar ya fita, shikenan yayi daidai. Intaha bayanu dariqi sunnatul muhammadiyya fi babi qada'il haja ala sabili tanbihil uqala la ala sabili al-ihsa. To insha Allah tunda bamu fara darasi da wuri ba, za mu tsaya anan. Anan ne bayani ya tike game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a babun biyan bukata, duk bisa tafarkin nan na malan na fadakar da mahankalta, ba bisa tafarkin kirga laifufukan da mutane suke yi ba. Ba wai ana cewa mutane suna ta yin laifufuka kaza suna, ba wannan bane manufa. Fadakar da masu hankali malai yake yi cewa kaza ba daidai bane, ya kamata a gyara. To Allah madaukakin sarki ya bamu ikon gyarawa. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah shi bamu lada, kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masha Allah. Ga wata tambaya dai, ba ta da alaka da darasin namu, amma bai tambaya tana da bukatar a ce an ba da amsar ta. Mai tambaya yake cewa, malam hakika na kasance ina aikata wani zunubi wanda a duk lokacin da na aikata shi nakan shiga damuwa. Wata rana sai na yi wa Allah alƙawarin cewa ba zan sake aikata wannan zunubi ba, bayan wani lokaci sai shaitan ya rinjaye ni na ƙara aikata wannan zunubin. Na yi da na sani na tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kwatsam kawai sai yau ma na ƙara aikata makamancin wannan zunubin. Dan Allah malam a taimaka min da shawara, shin yaya wancan alƙawarin da na karya tsakanina da Allah, shin Allah zai gafarta min wannan zunubi? Yaya zan yi na daina wannan zunubin, domin wallahi abun yana damuna sosai. Assalamu alaikum. To wato mutum yayi zunubi kuma ya shiga damuwa, kamar yadda malamai suke faɗa, alama ce ta imani, domin akwai wani kila za ka ga yana aikatawar kuma yana ma alfahari da aikatawar da yake. Da aka mutum ya dinga aikatawa ma ya kasa samun nutsuwa, ya shiga cikin damuwa, ka ganshi wato ya tashi cikin rashin nishadi da annashuwa a ranar, to wannan duk alama ce ta cewa akwai dan burbushi na nagarta tare da shi. Abu na farko kenan. Abu na biyu, ba daidai bane kan mutum ya dinga yi wa Allah alƙawari yana sabawa, musamman na zunubi. Tun yayi wa mutum alƙayayi wa Allah alƙawarin ba zai sake ba, shi yasa malamai suka ce Allah ta'ala ba zai karɓi tubanka ba sai ka cika sharuɗa guda uku idan shi kai wa laifin. Na farko ka yi da na sani, kamar yanzu yanda shi mai wannan takarda yake da na sani. Na biyu, ka yi niyyar ba za ka sake din ba. Na uku, ka bar saɓon a lokacin da kake kan ganiyarsa. Idan ƙuruciya ce kake kanta ita take sa ka, to a daidai lokacin karka ce sai nan da shekaru, lokacin girma ya kama ka sannan za ka daina. Ko kuma idan laifi ne lokacin kake yinsa ka ce daga wannan ba a yi wa Allah haka. Mutum ga karanta ba a hannunsa ya ce ya Allah wannan shi ne na ƙarshe. Kana tuno kayi ba daidai ba, wannan shaye-shayen ba daidai ba ne, kawai ka wurgar da ragowar. Ba a cewa daga wannan. Shine wa an ya turuka al-ma'as ya tafi sa'atiha, inji mai malam mai akhadari. So saboda haka wasu wani tuban za a ga sharuɗan ba sa cika ne. Amma matukar kayi da na sani. Na biyu, kayi niyyar ba za ka sake ba. Na uku, ka daina a daidai lokacin da kake saban. To abu na hudu da zai taimaka ma. Malamai suka ce ka daina yadda sallar jam'i tana kubuce ma. Duk yanda za ka yi, ko me kake yi da ka ji an kira sallah ka bari ka tafi masallaci. Sannan abu na biyu, duk wani abu da yake taimakawa ka aikata saban, to ka yanke alaƙa ka da shi. Idan wasu rukunin mutane ne in ka shiga cikinsu kake laifin, to na daga cikin abin da zai sa laifin zunubinka ko tubanka zai ki ɗorewa, ka zama su kana tare da su. Idan misali wata mace ce kuke tarayya da ita, to kai kokarin datse wannan alakar. Idan wasu mutane ne kake zuwa wajen su, daina zuwa wajen su. Idan wani aboki ne da kai, kai kokarin ka yakice daga jikin wannan abokin da ka sake aboki ya zama mutumin kirki. Domin ka'idar shine madamar zaka tuba kuma kana tare da masu laifin, to zaka sake koma. Lallai akwai taimakonsu da shaidan za su dinga rinjaya ka kana sake koma. Shi yasa kuka tuna bawan Allah nan wanda Imamu Nawawi ya kawo labarinsa a cikin Riyadus Salihin, wanda ya kashe mutum 100 kuma ya ji hankalinsa ya tashi yake so ya tuba. Allah madaukakin sarki yayi nufinsa da rahama ya so ya gafarta masa. Ba so nake na ka kisan gaba ɗaya ba, amma dai ya je ya tambayi wani malami cikin shawarar da malamin ya bashi, bayan dukkan sharaɗan tuban nan da ka cika, to ka bar wannan garin, ko ka bar wannan unguwar, ko ka bar wannan gurin da kake zuwa. A wannan hadisin sai aka ce ya bar magarin kwata-kwata, domin shaidan yana fin ƙarfinsa a wannan garin. Ya tafi gari kaza ya haɗu da mutanen kirki, akwai mutanen kirki a can, ya haɗu da su ya ci gaba da bauta wa Allah. To kai ma in kana so ka daina aikata laifi, to abokan da kuke tarayya da su wajen laifin su za ka canza, ka shiga cikin rukunin mutanen kirki wanda kullun aikin nagarta shi zai dinga mamaye lokacinka. To wannan zai taimaka maka kwarai wajen ainihin wato tuban da kake yi na aikata laifin da kake tsakaninka da Allah ya dore. Abu na farko, ka kiyaye sallah a cikin jama'a. Lokacin sallan nan guda biyar kai duk yanda za ka yi ka zamanto kana halartar masallaci lokacin sallah. In Allah madaukakin sarki ya yarda in ka kiyaye wannan za ka daina wannan laifin. Abu na ƙarshe kuma, ka dinga tuno girman wanda kake saba masa. Duk lokacin da za ka yi saban, tuno girman wanda ya hana saban. Wannan shi ma zai taimaka maka. Shi yasa wani bawan Allah da wata kissa da ake bayarwa, yazo zai yi fasikanci da wata mata, ya kawo ta cikin wani gida, ya kukkulle kofofi, ya shiga daki ya kulle, ya saki labule tana kallansa,
ya zo ya fara tuba kaya tace to din naga ka kukulle a to me yasa kake kukulle wayannan kofofin tace dan ka ga mu mana ke gibe za a haba ce yawa kike wallahi kawo sai a gurin abu dai sai tace to ai naga ku kofa dai da baka rufe ba sai ce a wace duk baki gana kukulle ba ce a akwai guda dai baka kulle ba to wace ce tace wanda kuma kar Allah ya ga mu yanzu ita kadai zaka rufe ka rufe kofar da Allah ta'ala kai ya ga mu in shuru ana kofa za ta rufu sai cikin sai sanyi yaga wannan kofa ba mai iya rufe ta kawai abinda nake so in kai wannan ne ka gama mun komai ka rufe da kofar da kuma kar Allah ya ga mu sai da kan ka tafi wata unguwa ko wani gari ko wata area da ba san ka ba za ka yi aikata ba daidai ba to a can ba san ka ba Allah ma bai san ka ba so saboda haka ka dinga tuno wannan a ranka ka lazumci sallar jami'i dan duk lokacin da zaka ga mutun yana shiga cikin irin wannan insha Allah an ka bibiye shi in zai ga ma tsakaninsa da Allah zaka ga wayannan abubuwan ko dai yana wasa da sallah mafi karanci ko kuma yana sallah ma baya samun salloli akan jami'i wata sallah sai ta wuce yayi ko kuma yayi ta bayan an gama sallah a cikin jami'i yazo ya tasa shi kadai amma matukar mutun yana lazumtar salloli guda biyar in Allah ya yarda duk laifin da mutun yake yi ai azhar ya dena sana'a yake me yake dena yazo masallaci ai sallar jami'i da shi la'asar haka magariba isha asuba to in Allah ya yarda ya kama hanyar da Allah zai raba shi da wannan laifin kowane iri sannan abu na biyu lalle sai kai baran-baran da abokan da kuke yin wannan laifin da su in ku ba haka ba in zaka tuba sau dari zaka iya koma amma in ka canza abokai yanzu akwai wani bawan Allah da na san lokacin da sun yi wani laifi ya dade a prison da Allah ta'ala ya ce muke shi a prison din sai ya abota da mutanen kirki tun a can aka ce ya kusa haddace Qur'ani a cikin prison yana fitowa kawai sai ya rikide ya zama ustazu kenan kawai wallahi tun daga nan sai Allah madaukakin sarki ya zama mai kiran sallah a wani masallaci kai karshe da duk gaba ɗaya sai Allah ta'ala ya dore tuban nan sai ya dore so saboda haka daga ciki in dai zaka she ka tuba kai kuka kila ma hadda hawaye kai ta kusa tsakaninka da Allah ka fito kuma abokan nan da kuke ba daidai din ba su za ku ci gaba da zama kuna hira da su kuke cin abinci da ku kuke da su kuke yawo kuke kaiwa da komowa to gaskiyar magana ka da wasa kake ba tuba kake so kai wannan sune a takeice abin da za a faɗa Allah madaukakin sarki ya sa mu samu tuba mai dorewa shi ma wannan dan uwa Allah madaukakin sarki ya sa wannan laifi ya daina daga yau din da yace Allah madaukakin sarki ya sa tuban nasa ya dore muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zunuban mu abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi